بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة ترى زوات ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ايدة دليه بدا قوم شاترا وان دي 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 دا اشرين دا هدو غوات مات 1999 منا كراتو دنغني دا احكام العيدين في السنة المطهرة حكمت صلى قرما دا ببا اتكن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يطلقي ما ينغنكي وان اللتاسي وان دا ببا مالمي علي حسن علي عبد الحميد الاثري يربو تاشي muna cikin almas'alatul hadiya ashar mas'ala ta 11 yace hukumu salatil idaini hukuncin sallar idi karama da babbashin sallar idi farilla ce ko sunna ce ko mustahabbi qala shaykhul islam ibn taymiya malamin musulunci ibn taymiya Allah ya gafarta mishi ibn taymiya yace wa li hadha rajjahna anna salatul idi wajibatun ala al'ayan dan haka ne wato wannan magana doguwar magana ce malamin ya yanko iya inda yake da bukata ya hujja dan haka kaga sai da ya dige ka'ida cikin ilimi shine duk sanda ka ga wata magana ta wani malami kake so ka dauko ta duka shikenan sai ka kawo ta duka duk sanda ka ga wata magana ta wani malami mai tsawo kana son ka takaito ta daga farko sai ka ainihin faro ta daga farko in ka zo karshe ka gama wato ka kawo inda kake so to daidai abin da ya rage baka kawo ba sai kai dige haka kamar guda uku kana nuna wa jama'a cewa da sauran magana kenan dan haka ake so in ka gama sai kace su duba littafi kaza dan su ga karshen bayani idan kuma daga rabin karshe ne ka yanko to sai kai dige daga farko dan ka nuna jama'a cewa akwai doguwar magana a baya ka yanko abin da kake bukata ne to da yake nan haka ya kasance kaga sai dige guda uku daga farko sai yake dan haka ne muka tabbatar da cewa sallar idi wajiba ce akan kowane mutum ɗaya daga cikin mutane ɗaya ɗaya wasu ina ma'anar haka wajibci anan nace mana wajibci na sunnanci abinda kai ba maliki ka sani a ce ainihin wato sunna muakkada shine ake nufi da nan sai idan haka ya kamata ka fahimci ilimin usulu na fannonin mazhabobi da dama galibin su waɗannan malamai in ka ji sun ce kaza wajibi ne suna nufin sunna muakkada kai da ka sani ba maliki in suna son su ce farilla sai su ce farilla ko su ce rukuni amma in suka ce wajibi to suna nufin sunna muakkada sai ka ji sun ce tahiya wajiba ce salatin annabi a sallah wajibi ne to karkace a ya suka kawo kuma wata magana ya za su ce tahiyya a su anan wajibcin ba wajibci na farlanci da ka sani ba amma abinda suke nufi da wajibci anan sunnanci muakkada kai da ka sani ba maliki ka kauli abi hanifa yace kamar yadda abu hanifa ya fadi malam yace ka duba ainihin unzur sharh as-sunna ka duba littafin sharh as-sunna na al-imam al-baghawi a cikin mujalladi na 4 shafi na 316 zuwa da 17 wa ta'liq al-mutaqaddim bi raqam ath-thalith wal 40 ko الثالث واتو كدوبا شرح السنة دكما اينهن واتو تعليقن ديگا باتا اينهن لمبا تأوكو اچمبا يكينا تشيني سويكي تيوكا قولي ابي حنيفة وغيره كما يدع الامام ابو حنيفة دشيد وسمع لمن سكفتا سكتشيين سلا ايدي واجباتي وهو احد اقوال الشافعي وانا ايدا جسكن زنتتكن الامام الشافعيني الامام الشافعي دشيد احمد ذاكو قسنا دزنتتكا غالي جيو قدابيو اكا مسألة ديا فبدا سودا داما انسن يفتوا sannan hukunci ya bayyana musu sabanin fatawar su sai su zo sai su canza fatawar kamar Shafi'i ya yi zama a ƙasar su Iraq yana matashi har zuwa aikin ya kai ya zama cikakken mutum babba haka sai ya zan suna ta rikici da mutanen ƙasar shi saboda shi Shafi'i yana daga cikin mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Imam Shafi'i yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai ya zama duk sa'an da matsala ta zo yana wasa ƴan gidan manzon Allah yana yaban su kuma daidai ne ba aibu bane abinda aka hana shi ne kai zarbabi fijikenan sai makiyan shi sai suka yi mai sharri suka ce shi dan shi'a ne in ba dan shi'a ba wane ne yake yawan zuguguta mutan gidan annabi da yabo to da suka yi mishi wannan kazafi shikenan sai zan an kasa fahimtar shi sai hijira daga ainihin kasar su ta Iraki sai ya dawo Masar to zuwan shi Masar da ya haɗi da manyan malamai kuma waɗanda suna da karatun da shi ba shi da shi sai ya karu da karatu idan haka sai kaje an ce qala shafi'i fil qadim shafi'i ya faɗi kaza a tsohuwar magana shi yana gida kenan qala shafi'i fil jadid shafi'i ya faɗi magana kaza a sabuwar magana shi dawowar shi Masar kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to al-imam shafi'i na ɗaya daga cikin maganganun shi cewa ainihin sallar idi din wajiba ce. Wa ahadul qawlaini fi madhhabi ahmad, kuma wannan ɗaya ce daga cikin maganganu guda biyu wanda ke cikin madhhabin ahmad. A cikin madhhabin ahmad wasu sun ce sallar idi din wajiba ce, wasu suka ce mustahabbiya ce. To wannan cewa wajiba ce ɗaya daga cikin maganganun ne a cikin madhhabar shi Imam Ahmad. Wa qawlu man qala, sai Ibn Taymiyyah yace malaman da suka ce ita sallar idi din nan la tajibu, bata ainihin zan wajiba ba, to wannan magana ta su fi ghayatul bu'd, ta yi nisa kware da gaske, ta kaucewa daidai. Ma'ana malaman da suka ce sallar idi ba wajiba ba ce, to wannan magana ta su ainihin wato ta yi nisa daga daidai. Abinda yake nufi, kamar yanzu ka ce malaman da suka ce sallar idi ba sunna ce mai karfi ba, waɗanda wasu sun ce mustahabbi ce kawai, kamar nafila ce yau da kullum, yace to wannan magana ba daidai ba ce. Fa innaha, domin ita sallar idi min a'zami sha'airil islam, na daga cikin manya-manyan ibadoji na addinin musulunci. Wannan su ya jita ya'una laha a azama min aljuma'a, mutane na taruwa wa sallar idi fiye da yadda suke taruwa wa juma'a. Wa qad shuri'a fiha takbir, kuma an shar'anta kabbar gari a cikinta, wanda kaga ko sallar juma'a babu. Wa qawlu man qala, malaman kuma da suka ce hiya fardun alal kifaya, ita sallar idi din fardu kifaya ce, in wasu suka yi to wasu ta fada a kansu. Layan da bitu ya ce wannan magana ta waɗannan malaman ba daidai ba ce, ita ma magana ce wadda take ba ƙudurarriya ba, bata haɗu ba, ba daidai ba ce, ba ta cika ba. Ina fatan mun gane wannan. Wannan magana gashi ya ce ka duba littafin majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mujalladi na 23, shafi na 161. A nan zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga waɗanda suke riƙe da al'amuran ainihin wato ƙasar nan tamu, su ji tsoron Allah, su yi wa addinin musulunci hidima, hidimar da take za a ainihin wato tabbatar da cewa sun taimaka a addinin musulunci. Abinda nake nufi da wannan magana shine, wannan littafi da kake ji majmu'ul fatawa da ake danganta shi ga Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah fa wannan littafi bai san da shi ba. Ma'ana fatawoyi da ake mishi a ce Allah ya gafarta malam, ina hukuncin kaza, sai ya bada ansa ya rubuta waɗannan fatawoyin. Wata tambayar in aka yi Ibn Taymiyyah fili ɗaya sadara ɗaya, sai littafi mujalladi uku a kanta, cewa za a yi malam ina hukuncin kaza, ina hukuncin kaza, wannan tambayar kawai sai littafi babba. Sai aka samu Sarki Faisal, wannan yayan su Fahad, sai ya samu wani babban malami mai suna Ash-Sheikh Muhammad, wannan ainihin Ash-Sheikh Abdulrahman. Ash-Sheikh Abdulrahman ya tsufa a lokacin, sai Sarki Faisal ya ce mishi Allah ya gafarta malam, mun ɗauke rayuwarka ka ciwo kam. Abinda muke so shi ne ka tattaro mana fatawoyi na Ibn Taymiyyah, ka mayar mana da su zan littafi ɗaya. Dama me matsalar malami? Sai ya ainihin zauna ya karatu, sai ya zauna ya rubutu, sai ya tafi neman abin da zai ci matsala ta afkufa. Amma ya zama gaba ɗayan larurar rayuwar shi tantak, an ɗauke mai abin da ake so yake nan. Sai ya ce to wannan aiki ya karba, amma a tabbata san cewa fa ba zai iya yin shi shi kadai ba, saboda ya tsufa tukuf. Amma yana da ɗa sunan shi Muhammad. Sai suka haɗa gwiwa da uban da ɗan, shine suka yi compilation, suka tattara waɗannan fatawoyi na Ibn Taymiyyah, su ne mujallabi 37 duk da fihirarsa. Jama'a tambaya kawai ala gafata malam mai hukuncin kaza, mujallabi 37, duk musulmi suna cin amfanin wannan. To abinda muke jan hankalin masu kuɗin ƙasashenmu da waɗanda ke riƙe da mulki, menene zai hana su ma su yi wa addinin musulunci haka? Muna da wasu gwarazan bayan Allah a ƙasar nan, a taƙaitan taƙaita guda huɗu, da Shehu Usmanu, da Shehu Abdullahi Gwandu, da Nana Asma'u, da Muhammadu Bello Sarkin Musulmi. Waɗannan mutanen an tabbatar da cewa tarihin Najeriya ba a samu malamai kamar su ba a lokacin su musamman. Sun yi jihadi, sun yi rubutu, sun yi wa'azi, sun karantar duk abin da ake nema, sun yi wa addinin musulunci iya ƙoƙarinsu. Amma abin takaici shine wannan aikin nasu da suka yi ya zama fi khabar kana, ya zama kawai labari ne, sai dai a rinka labarai. Ina littattafansu? Har yanzu mafi yawancin littattafansu kashi 99 ba su gushe ba, makatutsai ne, rubutun hannu ne. Kuma waɗanda suke kwafewa suke rubutun hannun nan, abin mamaki, ba su iya nahau ba, ba su iya larabci ba. Sai ka ɗauki littafin Shehu Usmanu kana karanta da irin rubutun nan namu na Sharqiyya na gida, sai ka ga cike yake da kurakuran nahau. Ma'ana mubtada da khabari ba a san yadda za a yi wasalin shi ba, sai a yi wa mubtada fataha, sai a yi wa ainihin khabari kasara. Ina ka taɓa ganin wannan ya taɓa faruwa a duniyar larabci? Ko kuma ya zama ainihin wato mudaf wa mudafun ilayhi, duk a soka musu alu da lanjaye, a ina ka taɓa wannan? ma'ana kamar a ce al-Abdullahi, al-Abdullahi, ai babu wannan, dole zai zama Abdullahi. To amma zai ga al-Abdullahi saboda wanda ya kwafe din dukan kato ne, bai iya rubutun kawai ya iya, amma bai iya asalin larabcin da zai iya jarawa ba. Waɗannan littattafan na Shehu Usman Danfodiyo sai aka samu turawan mulkin mallaka, kamar yadda al'adar su take, duk kasar da suka shiga ta musulunci sai su dubi ina malaman kasar, ina littattafan da suka yi, sai su kwashe littattafan sai su je can kasashen su, sai a lokacin sai suka bazama suka je suka yi karatu don su san sirrin menene aka rubuta. To da duk suka gane sirrin duk littafin da suka san, in sun ban muku shi za ku dawo ku sake kafa gwamnatin musulunci. To wannan littafin sai a je can ko Oxford ko Cambridge University a cikin ainihin wato a kasar Ingila, sai a adana shi sai a ce ya zama for reference, ba fita wannan littafin. Sa'annan kuma dan Najeriya sai a hana mishi shiga gurin. Mun fahimci wannan ko? Kafin a kai ga wanda baka sani ba, wanda ka fi sani shi ne littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a, Sardau na shi ya je karɓo shi daga Ingila, aka zo aka samu wani babban malami a ƙasar Masar, a Sheikh Sayyidul Ahli, duk sai da su Allah gafarta musu. Sardau na ya sa Sayyidul Ahli ya ta haƙiƙin wannan littafi, ni ina da asalin ta haƙiƙin da Sardau na ya sa aka yi. To wannan ta haƙiƙin ne aka zo yanzu duk inda ka ga Ihya'us Sunna a Najeriya a kan shi ake murzawa. To yanzu irin yadda Sardau ne wannan aikin, ina waɗanda za su ci gaba, ina masu sarauniyar kyau su kashe miliyan kaza don Allah ku kwaso miliyan ɗin na mana, ku ce a ɗauki littafan Shehu Usmanu a yi ta haƙiƙi a yi takhrijinsu da na Malam Abdullahi Gwandu da na ainihin Muhammadu Bello Sarkin Musulmi da na Nana Asma'u. Wata first lady da ta wuce ƙasar nan ta taɓa bayar da kuɗi, zunzurutun kuɗi miliyan 4.5 akan a yi ta haƙiƙin littafan Nana Asma'u. To kuma ku yi haka mana. Littattafan Nana Asma'u ta kirga ta ce a yi ta haƙiƙinsu a yaɗa su ga al'umman musulmi. Mace ce mai kamar maza Nana Asma'u, ya ce ga Shehu Usmanu Danfodiyo, yadda kake ga Danfodiyo yake rubutan littafi, ya yi bayani, ya yi sharhi, ya yi wa'azi, ita ma haka take rubuta, kuma mace ce ƴar shi. Kamar yadda Imam Malik yake da ƴa mai suna Fatima, ta haddace muwatta a cikin Imam Malik, gidan Imam Malik na farko. Ita ce macen farko a gidan Imam Malik da ta haddace muwattar babanta. Muwatta kuma lokacin da Imam Malik ya rubuta ta, ta ninka yanzu fiye da 10. Amma ƴar Imam Malik mai suna Fatima ta haddace, maza suka zo duk ga su nan sun taru a masallacin manzon Allah, Imam Malik na karantar da su muwatta. Dama shi Imam Malik baya riƙe muwatta in ana karantawa, to shi ya rubuta a bashi. Kai da ka zo zaka koya ka ja baki ai maka fassara. Saboda haka kai kana jan baki, Imam Malik ne maka fassara, Fatima kuma tana cikin zaure da hijabinta a zaune, ba ta da muwatta a hannu, ta haddace. Dan haka kana nan kana shirme a jan baki sai ta kwankwasa kofa, sai Imam Malik ya ce ka koma baya, an ci gyaranka ta bayan kofa. Tana bayan kofa malam, sai dai ka ji ana maka kwankwashe. Imam Malik ya ce ka koma baya, ana cin gyaranka ta bayan kofa, sai ka koma ka ga littafi a hannunka ba karanta daidai, ga wata can mace a bayan kofa da ka, sai za mata ku dage. Mun fahimci wannan da kyau ko? To a taimaka littattafan Shehu Usmanu a yi musu wannan aiki. Kamar yadda nake, sai aka samu ɗaya daga cikin littattafan da Turawa ba su buƙatar su bayyana a duniyar nan, sai aka samu wani mutumin ƙasar Sudan, wani Sheikh Al-Hassan, profesa ne a yanzu, ban san ko kwanan nan ya rasu ba, wallahu a'lam. Wannan profesa Al-Hassan Al-Masri mutumin ƙasar Sudan ne, yayi karantawa, yayi lecture a abin nan Faculty of Arabic and Islamic Studies na University of Ibadan, ya karanta a nan Ibadan, amma mutumin Sudan ne. Sai ɗauko wannan littafi na Shehu Usmanu, bayanu wujubil hijrati alal ibad, yayi tahqiqin shi, yayi takhrijin hadisan da zantutukan da ke ciki, sannan kuma ya zo ya fassara shi da Turanci, sai aka hada aka buga. Ina da original copy na wannan da aka yi tun daga England. Mun fahimci wannan? To abin mamaki shi ne, waɗannan littattafan na Shehu Usmanu Danfodiyo yaushe ne wani ya taho daga ƙasar waje ya san muhimmancinsu? Jama'a, amma mu muna nan cikin gida ba mu san muhimmancinsu ba. Akwai wani babban malami India ne, shi kuma a Dr. Sheikh Abdul Ali, wasunku sun san shi musamman duk wanda ya bi UK 1970s zuwa 1980s a Kano ya zauna. Wannan malami babban malami ne mutumin ƙasar India, a Dr. Abdul Ali, ya yi ta haƙiƙin ainihin littafin Malam Abdullahi Gwandu, tafsiri ne wanda yake talhisin shi ne nan ka gani, ainihin wanda kake gani ana buga shi ainihin a cikin mujalladi biyu, mutanen Kaduna ainihin suka buga shi. Wannan ainihin tafsiri na Malam Abdullahi Gwandu mujalladi shida ne ake buga shi, amma ta haƙiƙi da wannan malami yadda a ce an buga shi zai kai mujalladi 10, sai aka samu wasu makiya Allah suka sace manuscript din tun yana rubutun hannu, suka sace suka je suka batar da shi saboda hasada. Su ba su yi ba, ɗan ƙasar waje ya zo ya yi, don mai alfahari zai tabbata gare shi, su kuma ba za su yi ba. A nan Kano aka yi wannan lalatar. To jama'a, abubuwan da ake so kenan, waɗannan mutane da kuka gani, da Shehu Usmanu, da Shehu Abdullahi Gwandu, da Nana Asma'u, da Muhammadu Bello, wallahi iliminsu fa bai gaza wasu malamai da kake jin labari a duniyar musulunci ba. Amma matsalar da ta faru shi ne su waɗancan malaman sun samu ƴaƴa da jikoki, ƴan arziki irin albarka, suka taso suka gyara ayyukansu sai aka ji su a duniya. Su kuma su Shehu Dan Fodiyo sai Allah ya kiyaye, sai suka samu fakhalafa min ba'dihim khalfun aba'u kulli shay'in. Duk komai sai aka lalata shi bayan su Shehu Usmanu Dan Fodiyo. In ba haka ba jama'a, yadda kake jin Ibn Taymiya din nan, in kaje kana magana Shehu Usmanu a wata kasar sai a ce ba a taba jin shi ba. Ko kaje kana magana Malam Abdullahi Gwandu sai a ce ba a taba jin shi ba. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau ko? To menene ya faru? Imam Malik da kake jin shi, akwai abokin shi wanda ya fi shi karatu, shine Lais ibn Sa'd. Lais ibn Sa'd aka ce kana afqaha min Malik, yafi Maliku fiqhu, illa anna ashabahu lam yaqumu bihi, almajiran shi basu je sun yada shi a duniya ba. Ma'ana yanzu ashe almajiranka waɗanda ke biyo bayan ka suke yada labarinka, waɗanda suka biyo bayan Shehu Usman Dan Fodiyo sai suka zauna kawai sai cin banza, cin karama, sai tatsuniyoyi, sai a ce Shehu Usman ya fita da la'asar ya je bakin rafi ya dan daga kafa shi kawai sai ya ketara ya shiga Makka, boko jimaliya ne ya ketara. Wannan ya tatsuniya ce, hankali lafiyayyen hankali da bakwa yake shawo ba zai dauki wannan ba. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau ko? Amma ku dauko ayyukan Shehu Usman, malamai su yi ta haƙiƙi a yada waɗannan ayyuka, ku gani zargin nan ma da ake yi mana, mu ana cewa mun zo da ainihin wato addini, mun kafir da mutane, mun yi kaza, za ku ga cewa wallahi ashe babu wani ma abu wanda ainihin muka yi wanda ya kai 50% na abubuwan da su Shehu Usman suka yi. Ana cewa mun zo mun ce duk mutane kafirai ne, ko mun ce duk mutane kafirai bane? Duk wanda kafirta wani abu ne da ke hannun Allah wahdahu la sharika lahu, duk wanda ya kafirta wani da ka zai zama kafiri. Saboda haka duk wanda aka ce kafiri ne sai da ya tabbata kafiri ne a shar'ance. To amma zargin mu ake, to da a ce an buga littafan irin su Shehu Usman an yada su, kafin a zarge mu sai mu ce zargi Dan Fodiyo karantan littafin Nurul Albab yake mutanen ƙasa Hausa kashi uku ne, akwai tantagaryar musulmi, wannan ba mu cewa komai game da shi sai alheri, yace akwai kuma zunzurutun maguza, waɗannan yace al'amarin sa a bayyane yake, ba wanda duk inda kaga da maguje ai mas'alar shi tana da saukin gane ba maguje ne. Yace amma masu rikici sune al-mukhtalituna, ba shi yana sallah yana azumi yana zakka amma kuma yana ayyuka na shirka na maguzanci, sai kaji yace fa hadha kafirun la tajri alaihi ahkamul islam, da sallar shi da azumin shi da zakkar shi da komai sai yace duk da haka da maguje ne, shi ma hukuncin musulunci ba sa gudana akan shi. Yanzu da a ce yanzu kamar Nurul Albab Malam Bakar Gumi ya fassara shi da Hausa, to sai kuma a samu wani ya ta haƙiƙin shi sai a yada. Don Allah jama'a, zargi da ake mana ba za a ga cewa koyi muke da Shehu Usman ba. Kuma ƙasar nan yadda kasan al'ummar al'ummar duniya kakaf sun haɗu akan yaban Annabi Ibrahim, ko ka san haka ƙasar nan kakaf aka haɗu akan yaban Shehu Dan Fodiyo? Ka je ka dubi duk masu yin addinan sama ba wanda ke zagin Annabi Ibrahim. Haka Allah madaukakin sarki ya yabe shi. Yahudawa suna cewa nasu ne, Kiristoci su ce nasu ne, mu musulmi mu ce namu ne, maguzawa masu shirka masu bautar gunki su ma cewa suke Annabi Ibrahim nasu ne, ba wanda yake zagin Annabi Ibrahim. Dubi Najeriya kakaf ɗinmu, daga 'yan Shi'a da 'yan Izala da 'yan ɗariƙa da 'yan ba ruwanmu, kowa ya yarda Shehu nashi ne, ba haka ba ne? Don aka ce wannan littafi na Shehu ne. In wani ya zo yana zargin mu ai kun Izala kun ce kaza kun ce kaza, sai mu ce a'a, mu mun dan saka ya ma karanta nan ka gani wali ne ma ya faɗa nan. Mun fahimci wannan da kyau. To amma in ba littafin fa ba zai yaɗu a cikin jama'a ba. Saboda haka masu kuɗi ku daure, Allah za ku yi wa aiki, ba wai malamai za ku taimaka ba, Allah za ku yi wa. Kai wannan aikin sai ka ce ya Allah, saboda wannan aikin da ne Allah ka ji kan uwata, Allah ka ji kan ubana, Allah ka yi min gafara. Waƙafi kenan kaya aikin alheri. Abinda masu kuɗi suke kenan a ƙasar Masar, a ƙasar Saudiya, a ƙasar ainihin Sham da sauran ƙasashen musulunci, sai ga mutum ya ɗibi miliyoyin kuɗi sai je ya samu bin bas ya ce Allah gafarta malam uwata ta mutu tun ina ɗan ƙarami, ko ubana ko kaza, ina son wannan kuɗi a yi wa addinin musulunci aiki. shine sai ka ga littafi gashi nan ana cewa majjaniya kyauta ake rabawa duk kokafi suka yi wa iyayensu suna kabari Allah yana ta zuba musu lada kai kuma nan yanzu haka babanka ya shekara 30 ka ma manta da kai mai addu'a sai yanzu ne ma kake tunanin ma ya mutu da ake wannan magana to amma su yi wa iyayen addu'a su ainihin dibi kuɗi su gina masallatai su gina makarantu su yi aikin alkhairi sa'annan su tawassuli da haka sai kuma kaga Allah ya biya maka taka bukatar ma'ana tawassuli kenan da aikin alkhairi yana cikin hadisin Bukhari ai kogo wasu suka shiga dutse ya tare su kowa aka ce lalibu me ya taba yin alheri yace ya Allah wannan sai ma'ana abin da ya fada sai ya Allah ni saboda biyayyar iyaye da nake Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki nan da nan sai dutse ya matsa to kai ma yanzu kai haka mana kai aikin alkhairi yanzu talakawa suna kukan ya za su samu rigar sallah ko naman sallah ko shinkafa sallah waɗannan makudan kuɗin ne za ka yi da su limani mai hudu ba ya ce halaluha hisabu wa haramuha iqabu halal ɗin dukiya lissafi za a yi maka tun daga taro har ƙarshe sai an lissafa maka haram ku dama wuta za a saka kai yaushe za a kai bincike to waɗannan kuɗin naka ɗiba suka yi aikin alkhairi yanzu a ce gobe juma'an nan misali ka tara kwana yaka ainihin lissafa gashi nan layi layi mutane su zofi ta karɓar shinkafar sallah kowa tiya biyar kace jama'a duk wanda ya ci tuwon sallah ya ce Allah ya ji kan uwata ko Allah ya ji kan ubana kai kuma duk in aka gama wannan ka daga hannu ya Allah saboda wannan abu da ne wa bayinka Allah ka biya min bukata Allah ka warware min matsala wallahi zaka ga aiki da cikawa amma ka taushe mutane sallah ta zo duk ka sa yaranka sun kara komai tsada kuma da daddare ka je kana roƙon Allah saboda baka da kunya saboda Allah ka cucu bayan Allah kuma da daddare ka daga hannu ka mika Allah saboda baka da kunya Allah ya shiryar da mu to saboda haka kun ji abinda ake kiran mutane su yi kenan ku taimaka a addinin musulunci su Shehu Usman sun yi aiki a kasar nan amma wallahi tallahi ba a girmama aikin da suke ba sai aka koma ana shirka sai mutun ya zabga tuntube sai ya ce kabarin Shehu sai ya zabga ya yi tuntube sai ainihin ba faɗi Muhammadu Bello duk ba wannan ake bukata ba aikin da suke ku tashi ku raya wannan aiki ina fatan mun gane wannan Allah ya shiryar da mu shine sai malai yake cewa duba littafin majmu'ul fatawa ta Ibn Taymiyya a cikin mujalladi na 23 shafi na 161 mun fahimci wannan da kyau ko wa qala al-allamatu Siddiq Hassan Khan babban malami kuma Siddiq Hassan Khan shine nazo da littafin shijiya littafin ar-raudatu an-nabiyya babban malami ne India ne shi ma ya rasu da dadewa ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi fil maw'izatil hasana sunan littafin kenan al-maw'izatul hasana shafi na 42 zuwa 43 yace i'lam ka sani ya kai mai karatu ko mai saurare annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lazama hadhihi as-salata fil eidain manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lazimci wannan ainihin sallah wato ita ta idi din a cikin idi biyu karamar sallah da babbar sallah ko yaushe annabi na zuwa sallar idi walam yatrukha fi eidin min al-a'yad tunda manzon Allah yake bai taba ketare wata sallar idi ba daga cikin ididdika da ke zuwa har ma akwai lokacin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya dauki azumi na 30 saboda ba a ga wata ba sai wajen yamma sai wasu mutane suka zo suka ce ya rasulullahi mu mun ga wata a jiya yau kuma mun yi idi manzon Allah ya shela mutane duk suka karya wannan azumi shikenan sai kashe gari aka fita aka rama sallar idi saboda muhimmancin ta ba a ketare ta ba ba sai to tunda ta wuce a batta ashe kaga tana da karfin muhimmanci wannan kuma shi kadai ne sa'ad da annabi ya taba daukan azumi so 30 a rayuwar shi kuma kaji bai kai ba in ba haka ba annabi bai taba azumi 30 ba duk sa'an da ba ga azumi sai dai ga 29 gashi nan hadisin kalmunakkal da ya dauki azumi suka ya dauki misali ya azumin yini daya yini na biyu sahabbai ba cin abinci su ma sai suka ce za su iya sai aka ga wata sai ce wallahi da a ce watan ne jinkiri to da na sace jan ku an cika ina ma'ana haka kwana 30 kenan to amma kaga kwana 29 aka shine yace da ya jinkiri ya kai nawa 30 shi yasa a cikin aiki a aikace annabi bai taba yin azumi 30 ba amma in ya zan ba ku ga wata ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai ku cika 30 in ka fahimci hadisin da kyau yana nuna ashe 29 shine asalin kwanakin wata amma 30 din nan sai annabi ya ce fa in humma alaikum in an rufe muku shi, ina ma'ana an rufe muku, ya fito kenan, amma ku mutanen Zaria ba ku gan shi ba, ko ku mutanen Najeriya ba ku gan shi ba, sai ya ce fa akmilu al-iddata, sai ku cika lissafin, tunda kaji an ce ku cika 30 yawman ya zama yini 30 ranar 31 sai ku ce 1 ga wata kenan, to yana tabbatar maka da ashe azumi kwanaki wata kwanaki 29 in kaga ya kai 30 to sai dai in an yi jido ko wani dalili ya sha makance ku daga ganin shi, to ka'ida ita ce in ku ba ku gani ba wasu mutane suka gani ya lazimce ku lallai ne sai ku yadda da ainihin ganin watan su, ba daidai bane a ce mutanen ƙasa kaza ganin su daban mutanen ƙasa kaza ganin su daban, domin watan nan dai ainihin ga sahihiyar magana lallai in ya fito a nan to ya fito a ko ina na duniya, sai dai in lokacin fitowar shi da yi ba kamar ya zama ainihin munar rana ta fadi yadda yake rana za ta fadi a Saudiya sannan sai bayan awa biyu kuma za ta fadi anan, to kaga in sun ganshi a can mu yanzu sun ganshi suna karfe 7 na yamma ko misali mu ko yanzu muna karfe 5 kaga ba zai mu ganshi ba, to in namu lokacin yayi ko dai mu ganshi ko kuma Allah ya so ya sha makance mana shi ya zama ainihin ba mu ganshi ba, to tunda sun gani wajibi ne mu dauka, tunda gashi yanzu mun ji annabi ya aiki da lissafin wasu ganin watan wasu jama'a mun gane wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya shirye da mu, ana magana ne a ilmance mutane suna kawo dalilai to ai shekaru 30 da suka wuce azumi 30 ake cikawa misali, to yaya aka yanzu duk sanda baya azumi sai ya zama 29 a lokacin nan karka manta na farko akwai ainihin karancin hanyoyin sadarwa, bayan karancin hanyoyin sadarwa kuma lokacin nan matsaloli kowa malamin garin su ya kuke shi sai abin da ya gaya mai zai ji, yanzu ko an kokarin a hade kan al'umma baki daya ya zama azumin su rana daya sallar su rana daya kamar yadda hadisi yazo cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da isnadi sahihi, annabi yace rana azumi ita ce ranar da duk jama'a suke daukan azumi, ranar sallah ita ce din ranar da jama'a suke yin ainihin sallah, haka ranar hawan arafa, haka ranar babbar sallah, ko da kai lissafin ka yana nuna maka yau kaza ne ga wata, sai zama al'umma sun hadu akan cewa kaza ne sabanin naka turu sanaka lissafin ka buna su, dalilin wannan shine asarin da ainihin sayyidatuna Aisha ta bada labari ranar sallah babbar sallah sai Urwatu ya shigo, Urwa danyarta ne Asma'u, to Aisha matasa suna ta zuwa gaisuwar sallah kenan wurinta, ta sa an yi mata kunun zaki gashi ne a kindai guda duk wanda yazo sai ya tsaya ya mishi kunun zaki ya sha barka da sallah kenan ko, Urwatu na shigowa sai ta ce ku zuba wa Urwatu kunun zaki ku zuba mishi sukari da yawa, sai ta ce ai gaggo ina azumi, sai ta ce azumi yau ai sallah, sai ta ce ai ni na wani lissafin yau ne daidai da Arafa, sai ta ce a kai baka ji annabi ya ce azumi shine ranar da jama'a suke dauka ba sallah ita ce ranar da jama'a suke yi, ai dole ka bi lissafin sauran jama'a, to kaga Aisha ashe haka ta fahimci wannan hadisin, to ma'anar hadisin kenan ma'ana koda kai a yau lissafin ka 8 ne ga wata amma al'umma suka ce yau 9 ga wata to sai ka rusa naka sai ka bi nasu, haka sunna ta nuna saboda hada kan al'umman musulunci, kaje ka duba littafin Subul Salam da Nailul Awtar duk da suka yi sharhin wannan hadisi yana nan cikin blogul maram, Allah ya shirye da mu, to babban malami Hassan Siddiq Hassan Khan ya fadi ainihin wato ya ci gaba da fade cewa wa amara an-nasa bil khuruji ilaiha, kuma manzon Allah ya umarci mutane da su fita zuwa sallar Idi, hatta amara bi khurujil awatiq, har ma ƴan mata waɗanda suke ƙananan ƴan mata manzon Allah ya umarce su da ainihin fita, mun fahimci wannan da kyau ko, ma'ana har fitar ma to har ma mata waɗanda suke ƴan mata ƙanana sune awatiq, gashi a ƙasa yake qala ibn al-Asir fi an-nihaya, al-Imam ibn al-Asir ya fadi a cikin an-nihaya fi gharib al-hadith mujalladi na 3 shafi na 179 yace yuqalu utikatil jariya fahiya atiq, akan ce an ƴanta budurwa kaza ta zama ƴantacciya, mislu habat fahiya haid, kama in ta fara haila sai a ce mata haid, ma'ana an kaji an ce wa budurwa atiqa, to irin budurwa wadda ta zama yanzu ne ta balaga din nan ba da dadewa ba, kamar ga ta nan bera ita kuma ta wuce bera kuma bata kai irin rikakkun nan ba, to sai a ce mata atiqa, mun fahimci wannan ma'ana wai ta ƴanta kanta ta sami ƴanci kenan, idan da ba a dan rinka samun matsala da ita wajen abubuwa to yanzu ta fara hankali kenan sai a ce mata atika, to har irin su waɗannan ƴan matan annabi yake su fita, wa zawatul khudur, zawatul khudur kuma rikakkun ƴan mata kenan, ala haddi qawli sha'ir wa yawma dakhaltu al-khidra khidra unayzatin fa qalat lakal waylatu innaka murjil تقول وقد مال الغبيط بنا معا أكرت بعيري يمرأ القيس فانفل امرأ القيس ينا مغانا دنغني دا أينهم واتو وتبدو واتا شوي أينهم واتو فاطمة واتتك دا الكنيا أونيزة ياي تتن سوراليشي تاكي سوراليشي سينا نيمان سنة دي دي شي دي تأني مغانا دي شي تنجي سني سيجي سامرا قمنت سيينكا shine sai dai shiga dakin ta ya same ta mahalli shahid kene yace wa yauma dakhaltu al-khidra khidra unayzati katina ranar da na shiga dakin unayza wato abinda yasa ake ce musu zawatul khudur wanda take da dakin kanta duk budurwar da yaban an bata dakin kanta da gadanta da kujerunta da sauransu ai yancin ya kai yanci tarike kenan ko tarika kenan ko to shine yake cewa sai ya shiga daki wurinta shine sai take cewa lakal wailatu jam'in wailu to lakal wailatu azabobi sun tabbata gare ka ya imrul qais kayan ka mun raqumi kaza kaza mahallin shahid shine yawma dakhaltul khidra khidra ke nufi da shi shine ainihin wannan daki nasu na yan mata to zawatul khudur yan mata rikakkun yan mata manzo Allah yake su ma a kyale su su je filin idi dan ka san yan mata manzo Allah ya kasa su kashi biyu tun daga zuwa sallar idi har wurin aure kananan yan mata sune awatik manyan yan mata sune zawatul khudur to wajen aurarwa in kana da ya wadda take atiqa to kana da yancin kai mata auren dole shine wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fadi cewa ita ainihin budurwa to ubanta na da izini akanta to ita ce atiqa amma wannan irin zawatul khudur har ka batta gata nan ta rike ta je ta polytechnic ta je ta university ta je ta master ta phd to duk wanda ta kawo tana so sai ka bata abinta wannan shine sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna sakamakon wata ɗaya da ainihin wato ubanta yana da dan wa sai ya tafi neman mai aure sai aka je aka wulakanta su aka hana su sai ji zafi yana zuwa gida sai ya daura aure da wannan ɗa na dan uwan shi da kuma ƴar shi bata sani ba sai ƴar sai ta balli ta ce bata yadda ba sai ta tawo ta kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace to al'amari a hannunki yake in kin so ki zartar da aure yayi in kuma kin so aure ya baci shine sai tace to shikenan na yadda da abinda uba na yadda da shi amma nayi haka ne dan iyayen ƴaƴa irinmu iyayen ƴaƴa irinmu rikakkun ƴan mata kenan su san cewa al'amarin mu ba a hannun su yake ba hadisin yana nan karanta cikin bulugul maram da ta'alikin da aka yi zaka ga aka ce wannan shine mazhabin wasu malamai daga cikin salaf shine ƴan mata kashi biyu ne ƴarka ƴar budurwa ta yar shekara 13 15 to shikenan kan zaban mata mutumin kirki tace ba ta so taje ta kawo maka wani homeboy gashi nan sai ka ce a'a wannan mutumin kirki da kike gani mai jemu mai rawani shi za a baki wannan mai kai gashi nan kamar jirgin sama zai hadari ba za a baki ba haka sai ka sai ba za a baki shi mun fahimci wannan da kyau ko sai a bata wannan bawan Allah mai bin sunna ita wancan yana bata sha'awa ga wando ya saki kamar kafar tantabara ga kai ya je yayi kwaskwas a'a wannan duk ɗan iska ne amma wannan mai rawani mai dangalallan wando shine mutumin kirki za a baki sai ta ce ba ta so sai kai mata auren dole saboda wannan akwai hikimar shari'a ciki kaga a ƙabi'anta kana iya mata barazana ka ce ina yanka ki sai ka ji tsoro ta hakura dan ita tana ga har yanzu ja'izi ne za a iya yanka mutum amma wannan ta kai shekara 30-35 yaushe za kai mata barazana da yanka ta san ba a yanka yayaye to shine sai manzo Allah ya raba haka dan a zauna lafiya shi yasa in za ka bar ƴarka ta university to ka san wannan ka'ida ta rika ta zama gandame miya a gidanka to sai dai shawara amma ba za ka yi mata dole ba ka ce za ka ɗauko muci an ka ɗauko muci in ke gaba fa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine annabi ya umarni da ƴan mata ƙanana da rikakkun ƴan mata duk su fita wal huyyabi har mata masu haila manzon Allah ya ce su je filin idi wa amara al huyyaba an ya'tazinna salata amma waɗanda suke mata masu haila to su kaurace wa sallah kada su yi sallah din wa yashhadna alkhayra sai dai su halacci alherin da ke filin idi wa da'awatul muslimi da da'addu'ar da musulmi suke yi ba ana addu'a filin idi ba ana wa'azi to duk wannan sai su halarta ka'ida ita ce matar ka ƴarka ko tana ainihin haila sai ka ce duk su fita filin idi in aka je za a yi sallah sai su ja daga baya in aka idar da sallah sai su dawo su zauna cikin sahun mata sai su saurari ainihin wa'azin da liman zai yi hatta amara man la jilbaba laha an tulbisaha sahibatuha har wadda ba ta da hijabin da za ta je filin idi manzon Allah ya ce kawarta ta ara mata mana malam ya ce wa hadha kulluhu yadullu ala anna hadhihi salata wajibatun wannan duk dalilai ne da ke nuna maka cewa wannan sallah ta idi lallai ne wujuban mu'akkadan tilashi kuma mai ƙarfi alal ayani ga kowane mutum ɗaya la alal kifaya ba wai akan fardu kifaya ba ba akan wujubul kifaya ba wasu sun ɗauke wasu dole kowa wajibi ne akan shi wal amru bil khuruji malam yace domin umarni da ainihin fita zuwa wurin sallah din nan yastalzimul amru bi salati yana lazimta umarni da sallah kenan tunda aka ce su fita to in sun fita ne za su sallah kenan don haka liman la uzra lahu ga wanda bai da uzuri bi fahwal khitab yace haka za a fahimta a wannan magana tunda annabi yace su fita to me ake fahimta kenan su je su sallah kenan kamar ana umarnin su da yin sallah kenan لأن الخروج وسيلة إليها دوم فتاتي لإيدي وتهنيا شيء تنفل إيدي إن ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوصل إليه وجب تعينه واتو فتاتي ننقطو ينا وجب تد أبن دفاع جي أي أنعم فتن إتكي صلى سيكي والرجال أولى من النساء بذلك أما كفني مذا سوسك في شنشن تد أفو مطع ووجن الأمر تلسي أكن صلى إيدي إن جماعة مغانا ومن لكيوكو wata magana da ya kawo hadisi ne ya narke ko hadisai ne ya narke akan umarni da mata su fita filin idi masu haila da kananan ƴan mata da sauransu sai dai ya jama'a akwai duban maslaha idan kuna ganin cewa in kun yoye gidan duk kun fice kun tafi filin idi su kuma ƴan tsince-tsince za su zo su tsince muku rusho da buta da sauransu to sai a raba amarya sai ki zauna wannan karamar sallah uwar gida da ita da yaran gida a fita da ita babbar sallah kuma sai amarya ta zauna a gida sai kuma yara da sauran amarya sai su fita kun ga an bi hikima kenan amma in kun amintu daga cewa waɗannan irin barayi ba za su zo su kwashe muku kaya ba shikenan insha Allah domin shari'a tana da kula da ainihin maslaha irin wannan ina fatan mun gane wa ƙasa malam yayin sharhi dangane da wannan yace wasabata hadha kulluhu fi hadisi ummi atiya allazi akhrajahu al-bukhari waɗannan zantuka da muka kawo baki daya sun tabbata a cikin maganar da ainihin hadisin Ummi Atiyya wanda Bukhari ya fitar da shi cewa annabi ya umarci mata su fita filin idi din abin da ake so da kai shine kishi da ka gani kowa yana da kishi amma in aka ce manzo Allah ya ce kaza wallahi ka daure saboda kishin sayyidina Umar manzo Allah sai da ya kira shi ya ce ya Umar jiya Allah ya shigar da ni aljanna daga wani kankareren gida na ce nawa kenan aka ce na Umar yace har zan leka sai naga wata mace matarka kenan matar Umar a kofar aljanna Umar wane mutum tana alwala yace sai neman manzo na wuce yace lafiya ka wuce me yasa baka leka ba manzo Allah yace saboda kishin ka kada Umar matar Umar kuma tana alwala manzo Allah ya leka kishin Umar ma'ana Umar yana da kishi kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau amma duk da haka Imam al-Bukhari ya sake ruwaito hadisi dai har wa yau sayyidina Umar yana da mata mai suna Atika wannan Atika sai ya zama malama ce saboda kan kana da mata malama baka san aiki da karatu kaga kai ka shiga matsala duk inda ka kauce za ta taro ka ta san ahlari ta san iziya ta san bulugul marami duk inda ka shiga ka fita ita ma za ta shiga ta fita saboda haka sayyidina Umar ya san karatu ita ma ta san karatu da ya shirya zai fita masallaci ita ma sai ta dauko hijabin ta ina zaki je sai ta ce masallaci to kin dai san Umar baya so sai ta ce to ya hana mana sai ce to ya zai hana ba manzo Allah ya ce kada ya hana sai ta ce to abin nan je kuma baya so amma ya zai tunda manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajidallahi mata bayin Allah ne kar ku hana su zuwa masallaci dakin Allah baya so amma sai hakura sai bari kai ma din nan duk da haka baka so kana kishin ka a ga mata ka in ta ce za ta masallacin idi sai ka ce bismillah kai kokari sunna ta danna san zuciyarka amma to ai yanzu mata sun canza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace inna Allah zawali al-arba faraitu mashariqaha wa magharibaha Allah sai da ya bude mai duniya gaba daya yaga tun daga gabas har yamma mai rage kuma duk wannan shegantakar da suke sai da manzon Allah ya gani yace karshen duniya za a same su kasiyatun ariyatun ru'usuhunna ka asrimatil bukht yace ga sunan da sutura a jikin su amma tsirara suke yawo tafi cikin jami'a kaga wannan karatun ba daidai bane ga sunan da tufafi a jikin su amma meye ariyatun tsirara suke dubi kawunan su manzo Allah yake kamar tozan raƙuni bakati raƙuni irin draman dra din nan mai tozo biyu za ga tozan in ya girma ba karkacewa yake ba dubi kawunan waɗannan ƴan matan ka gani ba haka suke zuwa ana musu shampo yana karkacewa ba to duk manzo Allah ya san da labarin su kuma ya bada labari kuma yace ƴan wuta ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yanzu ina tura matata filin idi, za su je suna hayaniya, sai a ce uwar gida in kin je kar ku yi hayaniya, amma dai ki je. Amma a ce tun da za su yi hayaniya a hana su, a'a, matan kaɗin nan wallahi in suna zuwa sallah, suna zuwa filin idi, suna zuwa wurin wa'azi, wallahi sai ka fi jin daɗin zama da su fiye da a ce suna kulla a gidan an gan su fitowa biki za su. Duk wanda ya zama matan shi ba ta zuwa makaranta, ba ta zuwa wa'azi, ba ta zuwa sallah, sai biki, wallahi ko baka bincika ba gidan shi akwai matsala. Za ka ga fitinanniyar mata ce, don kullum ta je biki ta dawo ta gano set na gol, ta gano set na yadi, ta gano set na kaza, masallaci fa wannan ta sa baki, wannan ta sa ja, wannan ta sa kore, to me ke ciki kuma, ina kyalkyalan da za a yi sha'awa? Kuma wa'azi ta je, ta ji an tausashi zuciyarta, shi yasa Imamul Bukhari yace yana cikin sunna a samu liman kuma ya ware yana karantar da mata karatu na musamman, haka manzon Allah yake. Saboda mata din nan an dindima imanin ku mazaje, su kuma ba dindima imanin su ba, wallahi sai sanyin nasu bid'ar ya taso ya kashe dinin imanin ka tini. Amma ana zungurin ka, ana zungurin ta, sai ga tafiya tana tafiya daidai insha Allah, sai a zauna da su lafiya, Allah ya shiryar da mu. Shine malai yake cewa wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi lamba hadisi na 324, sannan da lamba hadisi na 351, da lamba hadisi na 971, da lamba hadisi na 974, da kuma lamba hadisi na 980, da 981, da 1652. Ma'ana Imam al-Bukhari dai ya maimaita wannan hadisi a waɗannan wurare kenan. Wa Muslimun, Muslim ma ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 890, والترمذي ترمذي كما ألمب حديثي ندري بيرد 39، والنسائي الإمام النسائي كما مجلد نأوك شافي ندري 80، وابن ماجة الإمام ابن ماجة كما ألمب حديثي ندبو 80 دبقي، فأنن كما وأحمد الإمام أحمد أتكم مجلد نبير شافي 80 دهو دكما 80 دبير نافات منغاني وأنن سوني أتك أيتنتك أيتها معلمان دسك أيلين فتر دوانا حديثي كركمانتا أنا تبتا مكدة شوى سلر إيدي إنن wajiba ce, ma'ana sunna ce mai matukar ƙarfi. Ina ma'ana haka, idan ka batta da gangan kana da zunubi, amma inda uzuri ne to shikenan ta faɗi a kanka, daga cikin uzurin kamar yanzu rashin lafiya. Amma dan ka je a makare an riga an kidar da sallar, duk da haka za ka rama ta, dan ya zama ba ku samu damar yin ta ba yau gaba ɗayan ku, ku da limaminku, saboda wani uzuri kamar da muka faɗi a can baya, babu laifi zuwa gobe sai ku zo ku rama ta. Kamar a ce a waye gari ranar sallah, sai a tsuje da ruwan sama, ruwan saman nan yayi tsanani yadda yake ba za ku samu damar ku fita ma ko ku je ku hada a filin sallar masallacin Juma'a ko wani wuri rufaffe ba, ya zama har zuwa azhar ana ruwan nan, kashe gari sai ku fita ku rama ta kenan, domin lokacin ta tunda azhar ta shiga ya riga ya wuce, sai ku fita ku rama ta kashe gari. Kaga duk wannan yana nuna maka karfin ta. Summa qala rahimahullah, wannan malami Siddiq Hassan Khan Allah ya ji kanshi ya ci gaba da cewa, wa min al-adillati ala wujubiha, na daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa sallar idi wajiba ce, wato sunna ce mai ƙarfi, annaha musqatatun lil juma'a, ita sallar idi din nan tana sauke mutun juma'a, ma'ana tana sauke wa mutun juma'a, idza tafaqata fi yawmin wahidin, in suka hadu a yini daya, kamar yadda na fara faɗi a jiya. Dashi wannan hadisi sai a ƙasa sai yace, wato magana ce wadda amma a hadisi tazo, sai yace kama fi hadisi Abi Huraira, kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira, inda majtama'a al-eid wal juma'a fi yawmin wahidin, yayin da idi da juma'a suka hadu a yini daya, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, manzon Allah yace, ijtama'a fi yawmikum hadha idani, idi biyu yau ya hadu a yinin nan naku, da idi da idi kuma juma'a ita ma haduwa ce ai, faman sha'a, wanda yaso ajza'ahu, sallar idi dai da hantsi ta isar mishi min al-juma'a, ba sai yayi juma'a ba, wa inna mujammi'una, amma manzo Allah yace mu duk da haka zamu je zamu yi juma'a din. Dalili, saboda matsayin shi na liman, in bai fita ba to kuma masu son su je su yi sallar juma'a to ya za su yi kenan, to dan haka aka ce mustahabbi ne ga haƙƙin shi liman, koda yayi limancin sallar idi, ya kuma sake fita ya je limanci na sallar juma'a, saboda annabi ya ce faman sha'a ajza'ahu, wanda ya so to idin ta isar mishi, to wanda kuma ya so fa sai ainihin ƙara zuwa yayi wannan ainihin sallah ta idi ta juma'a. Rawahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi lamba hadisi na 1073, wa Ibn Majah da Ibn Majah a lamba hadisi na 1311, wa sanaduhu hasanun, isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne. Wanzurul Mughni, ka duba littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, مجلد نبي شافي ندري أكد همسن تقوس ومجموع الفتاوى دكما لتاف مجموع الفتاوى نشيخ الإسلام ابن تيمية أينهم واتو مجلد نهو شافي ندري ديو مجلد نأشرن دهو شافي ندري ديو دقو مشابيو ما فاتن جماعة أنفهم توانا تو سيما لن يتي kaga wannan bayani kenan wato yana son ya nuna maka karfin wannan sallah ne karfin ta ya kai har tana sauke sallar farilla in suka hadu a rana daya akwai wani hukunci wanda malaman fiqh suka fada karanta littafin askari ko mukhtasar kaida ita ce idan kai tafiya ka dawo garin ku sai zan ka dawo a lokacin da rana ta riga ta fadi misali baka yi sallar azhar da al'asar ba mun fahimci wannan to a wannan lokaci zaka ainihin rama sallar azhar da al'asar a matsayin qasr tunda lokacin ya riga ya fita amma da a ce ka dawo garin ku akwai yalwatar lokaci bai riga ya fita ba to zaka yi sallar azhar da al'asar ainihin cikakkun su raka'o'i hurhudin su ba raka'o'i biyu ba to amma sai waɗannan malamai suka ce idan da za ka dawo garin ku sai ya zama lokacin ya kure ba za ka samu damar afkar da sallar azhar raka'a hudu ba la'asar raka'a hudu to an yafe maka ita ta farko din ita azhar sai kai la'asar kawai fahimci mas'alar ka dawo garin ku sai ya zama gurgudan lokacin da ya rage rana ta fadi ba zai ishe ka kai raka'a takwas ba shine azhar hudu la'asar hudu sai ya zama amma zai ishe ka ka afkar da aqalla raka'a daya sa'an nan rana ta fadi misali kaga zaka samu raka'a daya akan lokaci kenan sai aka ce to an yafe maka sallar azhar sai kai sallar la'asar din ita ka daya raka'a hudu wannan sallar ta la'asar ta dauke har da azhar to da la'asar ba farilla bace zata iya dauke wannan abin da ni nake so in maka nuni kenan ba zata iya dauke ta ba ko amma kaga kasancewar su dukkan su farillai ne sai daya ta iya daukar daya wannan magana kamar yadda na fara faɗi tana cikin mukhtasar da askari da kuma sauran tafsirin fiqh da ake karanta a kasan nan misali to in ka gane wannan da kyau sai ka gane bayanan da na fara daukowa jiya cewa idan idi ta hadu rana daya da juma'a to a wannan ranar idin tana daukar hukuncin sallar farilla ne dan haka in kai idi to wannan idin ta dauke maka sallar farilla ta juma'a ta zama matsayin nafila ta yau da kullum sai in ka so kai mun fahimci wannan da kyau to ashe wannan ya nuna maka wato shubhar da ake sawa a ce ta yaya za a ce sallar nafila ta dauke farilla wannan hukuncin kaga an yi shi da kani domin ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan tunani ma da bincike bai taso ba tunda manzon Allah yake faman sha'a ajza'ahu an min aljuma'a wanda ya sallar idi to in ya so idin nan ta dauke mishi juma'a to yanzu ya rage kuma shin ko mutumin da ya samu sallar idi mun ji cewa juma'a ta fada akan shi a matsayin farlanci to azhar tana nan akan shi wajiba ita ma azhar din ta fada akan shi domin ita juma'a ai ita ce wakiltar azhar tunda juma'a ta fadi ita ma azhar din ta fadi sai in mutun ya so ne yayi ta in bai so ba sai ya wuce daga idi kawai sai sallar la'asar wannan kuma shi ma ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi wadannan hadisai duk in baka da wannan Abu Dawud da sauran su dan shi yasa suke muku barazana sai ce to ya za a yi musu hujja da littafin da ba su da shi to dan Allah kai kana magana a cikin hadisi baka mallaki kutubus sita ba wata irin bankaura kenan ma'ana kana da gona amma za ka yi noma baka da fatanya baka da duk abubuwan da ake aiki da su amma kana da gona kuma kana cewa har yanzu ruwa bai sauka ba in ya sauka me za ka yi in har kasancewa za ka rinka kutsawa ka ne mana raddi akan maganganun da muke a cikin ilimi na hadisi ya zama fatuku na shin kai ka koyi ilimin hadisin kuma kana da littafin hadisin ko ku kai saboda an nada maka rawanin malanta wannan rawani ba ƙarya bane kowa ba zai iya zuwa ya daura ba rawani shike nuna kai malami ne ko kai karatu ko ku shekara ka dari a duniya shekarun ka in baka da abin da ya cancanta ka samu a lokacin ina amfanin su ba su da amfani shi yasa ashe tsaya wa ya kamata kai nazari magana ana gane gaskiyar ta ne bil hujja ba bil rijali ba dan wane ne ya fada ba kuma magana ba ana gane ta bane dan kasancewar ta dade ana fatawa da ita shekara 50 da suka wuce ana bada fatawa kaza, ah yau rana ɗaya ya za a zo a faɗi kaza ya canza mana kaza. Wannan ba da haka ake gane gaskiyar magana ba. Ana gane gaskiyar magana ne ta ƙarfin hujjar dacewar ta, ko kuma a ce Allah ya ce annabi ya ce. Da haka ake gane gaskiyar magana jama'a. Hadisi ne ya zo sahihi a cikin sunan Abi Dawuda har wa yau, yana nan cikin Bulughul Maram kamar yadda na faɗa, an baka da Abu Dawuda. Ai kuma dai Bulughul Maram ya kamata a ce baka da shi, ko ka sai kundi ya ladifu kafa dubu ya kaza kafa kaza, duk wannan karatu musulunci ne. Kuna cutar mutane a cikin addini, Qur'ani da Sunna za ku tara ku nuna mutane addinin musulunci. In ya zama kai malamin rubutun sha ne, malamin tsubbu ne, boka ne, kai ka tuba ka musulunta, to sai ka duba tukunan wai ka san karatun musulunci. Ba fa kawai da kana rubutun sha, yanzu ka zo ka tuba, kuma yanzu ka zo ka ce wai da wannan karfin tuwo za ka karantar da Sunna, sai in ka koya. Duk yadda ka kai ka zama professor a cikin history, tarihi, baka isa fa rana ɗaya ka je kana lecture a cikin physics ko chemistry ba. Ato duk ɗan boko sun yadda akan wannan, amma matsalar addini kowane malami sai ya ɗauka wai zai iya magana akan kowane fanni. Wani ko iya karatun hadisi bai iya ba, kana miƙa mai Abu Dawuda sai ka ji yana cewa haddasna, tun daga nan ka san bai iya karatun hadisi ba. Amma shi da bai iya ba, da ɗan uwan shi da bai iya ba, yaushe za a gane cewa ba daidai suke karanta ba? Yana cewa haddasna, haddasna, ba za a gane ba daidai ba ne, ba zai iya cewa haddasna ba, sai ya ce to me bambanci? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To hadisan suna nan cikin Bulughul Maram. Abdullahi dan Abbas yana Kufa, sahabin annabi ne, sai aka je aka ce mishi, ƴan uwanka da ke Makka su Abdullahi dan Zubair, sallah ta dace musu da ranar Juma'a, don haka da suka yi sallah ta Idi sai suka yi zaman su, ba su fita sun yi sallar Juma'a ba, sai ce sun dace da Sunna. Ka'ida a cikin ilimi, idan sahabi ya ce kaza Sunna ne, kuma wannan abu ya tabbata zuwa ga sahabin ya faɗa, sai a ce Sunna annabi yake nufi. Saboda haka ya tabbata Ibnu Abbas ya faɗi haka. Kuma abin da zai baka sha'awa shi ne, Abdullahi ɗan Abbas ɗin nan da shi da Abdullahi Ibnu Zubair dukkansu sahabbai ne, amma wannan fitina da ta shiga cikin sahabbai ta raba su. Abdullahi ɗan Abbas na ɓangaren Sayyidina Ali, wannan kuma yana ainihin ɓangaren su Aisha, ɓangaren su Muawiya kenan. Amma duk da haka aka zo aka kawo mishi tsegumi cewa ƴan uwanka da ke Makka sallah ta dace da ranar Juma'a, da suka yi Idi ba su fita sun yi ainihin Juma'a ba, ya ce ainihin sun dace da Sunna. Ma'ana ko ba ƙungiyarka mutum yake ba, ko ba ɗariƙarka mutum yake ba, in ya ce Allah ya ce, annabi ya ce, ko ya aikata kaza, kaza ɗin ya yi daidai, sai ka tabbatar da wannan abu, ba wannan mutum ka gina ba, ka gina Sunna ne. Amma saboda ƙungiyanci, saboda ɗariƙanci, saboda mazhabanci ko ƙabilanci, sai zama wane ya faɗi daidai, lallai sai kai ƙoƙarin ɓata wannan abu, wai ya maka laifi don bai shiga ƙungiyarka ba, ko bai karɓi ɗariƙarka ba. Me ake da irin wannan tunani namu wanda yake sababar da raba kan al'ummar musulunci? Kana ga ga sahabbai fitina ce a tsakaninsu, yaƙi suke da junansu, amma wannan yayi abu. An zo a tambayi wannan madadin ya soki abin, sai ya ce daidai ne. Bukhari ya sake ruwaito hadisi, yana nan a cikin kitabu Fada'ilus Sahaba, ƙarƙashin falalar Sayyidina Muawiya. Sayyidina Muawiya in yazo zai wuturi sai raka'a ɗaya, sai wani ya je tsegumi wurin Abdullahi ɗan Abbas, ya ce Allah gafarta malam, Muawiya wuturi raka'a ɗaya yake yi. Sai ya ce kai baka san Muawiya sahabi ba ne, kuma cikin sahabbai baka san malamin fiqhu ba ne, kar ka sake min irin wannan tambayar. Amma an kai ne yanzu ka ce a dama waɗannan ai jahilai ne, ai muna gaya muku dai da kanku za ku gane. Ka gani san zuciya, ka cire san zuciya, afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu, san zuciya ka mai da ita ta zama maka Allah, ya zama kawai abinda zuciyarka ta baka umarni shi zaka bi, wallahi shi ke halaka mutane. Saboda haka in akai dace da Juma'a ta dace da ranar sallah, to wannan Idi ka sani a wannan ranar hukuncin ta ya zan hukuncin sallar Juma'a, kuma kowa ya san sallar Juma'a farilla ce. To shikenan a wannan rana Idi ta ɗauki hukuncin farilla. In ka je ka halarce ta, to sallar Juma'a ta faɗi a kanka, azhar ta faɗi a kanka. In ma Juma'a za ka halarta, to kasancewa a matsayin mustahabbi ne. Idan ma ainihin wato za ka halarci sallar azhar ne, kasancewa a matsayin mustahabbi ne. A ƙarƙashin haka, inda ba ka yi Juma'a ba, ba ka yi azhar ba, daga Idi ka wuce, sai kuma sallar la'asar ba kai laifi ba kenan, tun daga sahabi ya aikata, kuma sahabi ya ce haka ya dace da Sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka ku ji tsoron Allah. Kullum mun gaya muku waɗannan abubuwa cewa muke ku ji tsoron Allah. ya rage maka kai kuma sai ka tsaya kai nazari shin wai irin waɗannan ra'ayoyi da ake kokarin kawo mana bayan ga ta cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaushe ne zamu ci gaba da bin waɗannan ra'ayoyi yaushe ne shehunan dariqa sun wahalar da iyayenmu yanzu kuma diddigar shehunan dariqa zo su wahalshe mu mu shin ba za mu huta ba manzon Allah ya zo mana da hutu ma tausayi sai zama waɗancan shehunai sun shaƙe iyayenmu haka akai ta cikawa sa'annan kai kuma waɗannan diddigar kai waɗannan shehunai zo su shaƙe ka kai da yaushe ne saboda Allah manzon Allah zai kwato ka bayan Allah yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim haqiqa manzo yazo cikin ku mai daraja ne ɗaya ne daga cikin ku mutun ne dan uwan ku sai dai Allah ya girmama shi da manzanci harisun alaykum alayhi ma anittum duk abin da zai wahalshe ku wannan manzo yana jin zafin abu bil mu'minina raufur rahim sannan mai tausayi ne mai tausasawa ne ga mu'mine duk abin da zai baka wahala sai manzo Allah ya ce ka bar wannan wahala ka koma wa abin da bashi da wahala sai kuma ya zama kullun ana kokarin kawo maka sunnar shi wasu kuma suna kokarin su mayar da kai ka koma kan abin da bashi da dalili ka san cewa babu wani mai girma a cikin addinin musulunci sai wanda ya magana da dalili Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka kun ji waɗannan bayanai insha Allah Allah ya shiryar da mu malai yace waqtu salatil eid ma'ana lokacin ainihin sallar eid to kuma ga mutumin da ya zama ya halarci sallar eid din ai bai halarci sallar eid ba fa kaga juma'a tana nan a matsayin ta kenan ko misali wata larura ta tare shi bai samu damar halarta sallar eid ba wannan wajibi ne ya sallar eid ko in bai sallar eid ba wajibi ne ya ainihin yi azhar a matsayin wannan juma'a da bai samu damar halarta ba na'am to shine sai malai yace wa ma laysa biwajibin abin didda ba wajibi ba kuwa da a ce ita sallar eid din nan ba wajiba bace la yasqutu ma kana wajiban ba za ta tunkuda abin da yake wajibi ba mun fahimci wannan da kyau ko wa qasabata annahu sallallahu alaihi wa sallama lazamaha jama'atan munzu shuri'at ila ammata ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin lazimci yin sallar eid tun daga sa'ar da aka shar'anta ta har zuwa san da ya mutu sallar eid an shar'anta ta ne shekara farko da annabi ya isa madina karanta littafin fiqh sunna ka gani shekara farko hijira ta farko ma'ana yau sallar eid shekara 1419 da shar'anta take to har zuwa san da ya rasu yana yin ta wanda ma ila hadhihi almulazamati ad-da'ima amruhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lin-nasi bi an yakhruju ila salat kuma ka hada wannan umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aini wato ka hada wannan lazimta annabi ya lazimce ta yana yi ko to hada wannan hukuncin kuma da umarnin da yayin mutane cewa su fita zuwa sallar eid shi annabi ya dimanci yin ta tun daga sa'in da aka shar'anta ta har ya mutu duk da haka kuma wannan kadai ma bai isa ba sai da ya rinka umarnin mutane su rinka fita domin sallar eid jama'a an gane wannan da kyau ko wannan maganar gashi yace wa qad taqaddama daliluhu dalili ya gabata akan cewa annabi yana umarni da a fita din wan zurnal al awtar ka duba littafin nail al awtar juz'i na 3 shafi na 382 zuwa shafi na 383 warabata nabiyya da kuma littafin arabata nabiyya littafin da nazo da shi jiya a cikin juz'in farko shafi na 142 wa tamamul minna da kuma littafin ainihin tamamul minna a cikin ainihin wato kashi na 2 shafi na 37 ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to kasancewar ainihin wannan mas'ala da malam ya dauko yace al mas'alatu thaniya 10 mas'ala ta ainihin 12 ko waqtu salatil eid lokacin sallar eid ma'ana yaushe ne lokacin sallar eid din yake shiga to za mu ainihin shiga wannan mas'alar din cikin gaggawa saboda yadda lokaci ya kusato mana insha Allah an abdullah ibn bisr sahibi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu kharaja ma'an nas yawm fitr aw adha Abdullahi dan Busr wanda yake sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne ya fita filin Eid ranar karamar sallah ko babbar sallah tare da mutane fa ankara ibqa al-imam sai ga liman yayi jinkiri liman ya dade bai fito ba ranar sallah sai shi wannan sahabi yayi inkari yayi fada akan haka wa qala yace inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa zalika hina tasbih yace mu sahabbai daidai wannan lokacin da gashi har yanzu limamin ku ko yaki fitowa to mun a zamanin annabi ne iwar haka ma har mun idar da sallah wazalika wannan ko magana ya fade ta ne hina tasbih lokacin da ya halatta ai sallar nafila ma shine at tasbih din ma'ana idan aka sallar asuba to sallah aka fidda mara dalili to an hana ka yinta to yaushe ne za a dauke wannan hani da aka yi maka shine daga lokacin da ainihin wato rana ta fito yadda in rana ta fito in ka hange ta daga nesa za ka kamar daga kasa take fitowa to gwada daga inda ta fito din nan da kake ganin ta kamar daga kasa zuwa gurgurdan tsawon gorar mashi kamar gurgurdan tsawon tabariya tsakanin ta da kasa daidai lokacin da karfe 8 ko 9 ta yi misali to a daidai wannan lokaci ya halatta a ci gaba da yin sallar nafila to shine yace mu a zamanin annabi war haka ma har mun idar gashi shine a kasa yace ai waqta salati nafila wato lokacin da ya halatta ai sallar nafila wazalika wannan kuwa idza madha waqtul karaha lokacin kan hancin sallah ya wuce wanzur fathul bari ka duba littafin fathul bari a cikin mujalladi na biyu shafi na 457 wan nihaya da kuma littafin ainihin an-nihaya fi gharibil hadith a cikin ainihin wato juz'i na biyu shafi na 331 Allah madaukakin sarki ya shirye da mu kamar yadda zamu ainihin ji insha Allah wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi ba tare da isnadi ba mu'allaka sannan Abu Dawud da Ibn Majah da Hakim da Baihaqi dukkanin su sun ainihin ruwaito wannan hadisi da isnadi sahihi insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka